Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Tawagar cinikayya ta kasar Japan da ta tarayyar Turai sun gana da takwarinsu ta Amurka aji Asabar a wani kokarin kawar da yakin cinikayya. Akan yin shugaban Amurka Donald Trump na dora kudin fito akan tama da farin karfe. A ganawar taso wakilin Amurka Robert Lighthizer da kwamishinan cinikayyar tarayyar Turai Cecilia Malmstrom da takwarinsu na kasar Japan Hiroshige Seiko sun tattauna akan yadda bangarorin za su yi wa juna adalci a fuskar kasuwanci. Tarayyar Turai ta faɗa a wata sanarwa cewa ita da Japan suna da matukar damuwa akan wannan kudin fito na Amurkan. Manyan kasashen masu tasiri kuma manyan abokan kasuwancin Amurka sun buƙaci a fitar da su daga wannan kudin fito. Jim kaɗan bayan tattaunawar, Malmstrom ta dora a kan shafinta na Twitter cewa babu alama ko Amurka za ta fitar da su daga cikin batun harajin, a don haka tattaunawa za ta ci gaba a mako mai zuwa. Shiko Seiko, mai wakiltar Japan, ya faɗa a wani taron manema labarai bayan taron. Ya ce ya yi tsayin daka kuma ya bayyana matsayinsa cewa wannan batu abu ne mai takaici. Ya kuma ce wannan abu zai mummunan tasiri a kan baki ɗin tsarin hulɗar cinikayya. A wani gefe guda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Asabar cewa zai kawo ƙarshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Wuni guda bayan amincewar bazata da yi na ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ya bashi gayyata su tattauna akan shirin makaman nukiliyan Pyongyang. Trump ya dora a shafinsa na Twitter cewa Koriya ta Arewa ba ta yi gwajin makamai masu linzami ba ta ranar 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2017, kuma ta yi alƙawarin ba za ta sake gwajin wani makami ba a ganawarsu. Ya ce yana kyautar zato za ta ci gaba da cika wannan alƙawari nata. Sai dai nan da dan ba a gane ko wani irin ganawa ne shugaban yake nufi ba, wanda suke shirin yi ne ko kuma wani ne da suka yi a baya. Trump ya ce ya yi magana da shugaban China da kuma na Japan da safiyar jiya Asabar akan amincewarsa na amsa gayyatan da Kim ya yi masa, kuma sun bada goyon bayansu ga wannan mataki na diplomasiya. Rundunar gwamnatin Siriya sun kwace kaso mai yawa a gabashin Guta, wani bangare na Damascus da ke hannun rundunar 'yan tawaye. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya mai sa ido a kan yaƙin Siriya ta Syrian Observatory ta faɗa a jiya Asabar cewa sojojin gwamnatin Siriya sun kwace garin Misraba mai tazarar kilomita 10 daga gabashin Damascus. Rahotanni sun saba wa juna, amma dai lallai wannan lamarin ya raba Guta gida uku sun masu zaman kansu, kuma hakan zai rage ƙarfin 'yan tawayen a wannan wuri. Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya kai mummunan hare-hare babu ƙaƙatawa a kan gabashin Guta a cikin 'yan makonnin nan, a wani ƙoƙarin da yake yi na matsin lamba ga 'yan tawayen su ajiye makamansu su bar wurin domin a kwashe mutane daga wannan wuri. A ranar Juma'a, talabijin ƙasar Siriya ya nuna hoton bidiyo mutane 13 masu dogon geme cewa su ne mayakan 'yan tawaye na farko da suka ajiye makamansu kuma suka bar wurin da son ransu. Hoton bidiyon ya nuna mutanen suna shiga motar bas da ke ɗauke da sojojin Rasha. Rasha da take taimakawa Assad tana kwashe masu yaƙi da gwamnatinsa da suka ajiye makamai a Guta. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauki wani mataki a jiya Asabar na shirin haramta sayar da wata na'ura da ake samu bindiga tana sarrafa kanta, kamar yadda aka yi wata kisar gilla a Las Vegas a bara. ma'aikatar shari'a ta dauki kokarin mataki da gabatar da shawarar ta a hukumance ga hukumar tsara tattalin arziki da kasafin kuɗi akan haramta sayar da wannan na'urar. Wata sanarwa da Attorney General Jeff Sessions ya fitar na cewa shugaban Trump ya himmantu wurin kiyaye tsaron Amurkawa kuma ya umurce mu ba da shawaran da zai magance amfani da wannan na'urar. Akan haka ne kuma ma'aikatar shari'a ta gabatarwa ofishin tsara tattalin arziki da kuma kasafin kuɗi shawara akan ƙara wannan na'urar a cikin doka wadda yake dokar da ke kula da makaman da aka haramta su. To sai dai tilas ne hukumar tsaro ta kammala aikin ta da tsawon lokaci sannan a fara aiki da wannan shawarar.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Galibin matsalar rashin saka yara makaranta musamman mata ta fi shafar al'ummar musulmi. Duk da haka shugaban kungiyar mabiya addinin Krista Congregation karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna Reverend Shekolo Ayuba Kasuwa yayi kira ga iyaye da su himmatu wajen saka ƴaƴansu makaranta saboda fa'idar da ke tattare da hakan. Reverend Ayuba Kasuwa ya ce mahaifinsa yana daga cikin iyaye da basu saka ƴaƴansu mata a makaranta ba. Kamar yadda ya ga wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
Zancen ilimin ƴaƴa mata abu ne wanda yana da muhimmanci sosai kuma na ji daɗi domin abu ne wanda ya shafe ni. Domin babana bai ga muhimmancin aika da ƴaƴa mata a makaranta ba wajen su hudu. Dukkansu ba wanda ya yi makaranta a cikinsu. Waɗanda sun yi taurin kai ne sun iya har sun yi primary sun gama. Amma secondary ba su iya yi ba. Saboda haka. Ilmanta da ƴa mace yana da muhimmanci sosai. Na farko idan ilmanta da ƴa mace idan ta yi girma lokacin da ita ma ta yi aure ta samu nata ƴaƴan za ta horas da su a yanda zamani ke tafiya sannan kuma za ta samu muhimmancin ilimi sannan ba za ta yadda ta ga ƴaƴanta ma suna zama kamar yadda ita ta zauna ba sannan kuma idan ana ilmanta da ƴaƴa mata zai rage waɗansu ababa da muke gani a ƙasa yau sai ka ga ƴa mace ba abin da ta iya yi sai dai kawai ta je ta laita dawo ba abin da za ta iya yi ko ka ce ta rubuta sunanta ba za ta iya ba ba abin da za ta iya yi so idan an samu ƴaƴan mata suna zuwa karatu ana ilmantar da su gaskiya zai gina al'umma sosai.
Akwai wani shirye kuke da shi na musamman a Ecclesia haka dake karfafa iyaye tura ƴaƴa zuwa makaranta?
Sosai kuwa muna da shi. Muna da abin da muke ce da shi adult education, muna da teenage education. Mun rarraba su a hanyoyi daban-daban inda za a ilmantar da ƴaƴa mata. Sannan kuma muna da wani program kuma wanda muke ce da shi discipleship lifestyle, wato solon rayuwar almajirci. Wurin yana koyar da iyaye yanda za su aikar da ƴaƴansu a makaranta. Ana bayanai da yawa muhimmancin ilimi musamman na ƴaƴa mata a wurin ne sukan gane. A daga wurin sai ka ga iyaye waɗanda ba su damu da maganar ilimi ba idan sun samu wannan horaswa sai ka ga suna aikar da ƴaƴansu makaranta. Kamar misali da ni inda nake aiki akwai waɗanda ba su damu da kai ƴaƴansu makaranta ba amma da na je ina wannan question tana son tabbatar maka dukkan yau ba ƴa mace wanda ba ta makaranta domin wannan question da na je ina musu kuma yana taimakon su sosai idan suna budewa. To idan idan su ya bude sai mutum ya ga yanda yake wahala ba zai so ya ga ya haro shi ko diyarsa. Ita ma tana cikin wannan wahalan ba yanzu suna aika da ƴaƴansu a makaranta muna da wannan unit din
wasu sukan ga kaman wannan ƴaƴa mata kan zama to da taimako a wurin aikin asibiti da dai sauransu haka.
Gaskiya yana da muhimmanci sosai. Damuwan da muke da shi yau an dauka cewa aikin asibiti na ƴaƴa mata ne to amma ba haka bane ko maza ko mata amma gaskiya ƴaƴan mata suna da muhimmanci sosai a shanin aikin asibiti, domin idan ka lura zaka ga mafi yawa da suke zuwa asibiti mata ne. Idan mace na da juna biyu, idan mace ta ji haifuwa, to namiji shi in ba ya samu wani damuwa bane da kyar ka ganshi a asibiti, amma mace dai dole ta je asibiti domin kiwon lafiyarta. So idan an samu mata suna kulawa da mata, gaskiya yana da muhimmanci sosai, domin mace zuwa mace wani lokaci, domin yanayin mu da inda muka fito, sai ka ga mace tana kunya ta je ta tsaya a gaban namiji ta gaya ma namiji damuwanta, amma idan an samu mace da mace za ta bude zuciyarta ta gaya ma mace komai da ke damunta. So kazalika da namiji, to mazan kuma mun duba kamar yadda na faɗi, ba su cika zuwa asibiti ba, wani mai yana gan baya da lafiya ba zai je asibiti ba, tama mata dai dole ne su je asibiti domin a lokacin juna biyu da kuma lokacin haifuwa. So ƴaƴan mata su shiga aikin asibiti, gaskiya yana da muhimmanci sosai.
Wasan coci-coci suna bude makarantu da yawa, ko primary ko secondary, wasu har ma university, ko wani kaso da aka ware wanda musamman saboda ƴaƴa mata ne don ganin sun karatu?
To muna da scholarship, muna da scholarship inda ake taimakawa masu zuwa makaranta daga jami'a. To amma ba zan sani ko akwai wani taimako na musamman ba, amma akwai wani abu da muke ce da shi scholarship. So dukkan ikilishe da muke da su akan tara kuɗi, idan an tara kuɗin nan sai a duba ƴaƴa da ba su da ƙarfi, sai a ba su wannan kuɗin a taimaka musu a wurin biyan kuɗin makaranta da sauransu. Ko a yanzu haka kamar yadda nake magana da kai, akwai wani shiri da nake da shi musamman a church ɗina, ina son ga cewa ƴaƴa mata da iyayensu ba ƙarfi, ina son ga na tallafe su a church domin su je makaranta, domin na da su wayanda ba za su iya su je gaba ba, sun gama secondary amma ba za su iya zuwa jami'a ba domin iyayen ba ƙarfi. To ina so mai da hankali na a wurin ƴaƴan mata ne, domin idan ba a yi musu haka ba, sai ka ga wani ya ji ya ruɗe su, ya yi lalata da su kafin ka gane an lalata da rayuwarsu. Amma idan an taimake su, na san cewa gobe za su zama da amfani a cikin al'umma.
A matsayinka na shugaban kan na ƙaramin hukuma, ya za ka kwatanta karatun yadda ake tura mata karatu a ƙaramar hukumar da kake shugabanta?
Gaskiya a ƙaramar hukuma da nake shugabanci, idan ana maganar tura ƴaƴan mata ne a makaranta, gaskiya zan yaba musu sosai, domin idan ka je yanzu ko secondary da muke da su a ƙaramar hukumar Ciku, in ka ga yawan mata, ƴan mata kanana, ka je lokacin da suke tashiwa, to maza ma ba su kai yawa mata ba a duk lokacin da suke tashiwa, domin wani lokacin na fita ko na je miti haka ina dawowa, zaka ga suna fita. In ka ga yawan ƴan mata ba kaɗan ba ne, so a cikin local government gaskiya ana tura ƴaƴa mata sosai. Idan mun koma jami'a kuwa, akwai wani taro da aka yi, to in ka ga yawan ƴan mata da muke da su daga polytechnic har zuwa university suna da yawa sosai. Ka je gidan waya nan kafancan, muna da ƴan mata sosai a wurin ba kaɗan ba, wanda ne na sani.
To a ƙarshe, wani shira kake da shi, kira kake da shi ga iyaye game da tura mata zuwa makaranta?
Gaskiya ina so yi kira ga iyaye maza da mata, mu daina nuna bambanci, musamman maza mu daina nuna bambanci a wurin tura ƴaƴa mata a makaranta. Mu tura su makaranta, gobe za su zama da amfani. Akwai wani abu da na sani a rayuwa, duk wanda yake ya aika da ƴa mace a makaranta, wai ya ce maza ne kawai zai aika da su, yana da wahala. Domin abinda na sani a rayuwa, ƴa mace idan tana gidan aurenta tana cin abinci, abu na farko da take tunani shine yaya babanta ya ci, mamanta ya ci, dan abinda zai faru, abinda zai biyo ba shine sai ka ga ta tashi hup, abinda take da shi ta dauka ta kai ma iyayenta. Amma ɗa namiji, kafin fa ka ga ya waiwaye iyayen shi, sai ya ci ya koshi kafin ya waiwaye su. Amma ƴa mace dan kaɗan da take da shi za ta ɗauka ta kawo ma iyayenta. To idan ba kai su sun yi makaranta ba, ba za su zama da amfani ba, ba taimako da za su iya yi ma iyaye. Mu aika da ƴaƴanmu makaranta, ƴaƴan mata musamman, su je su yi ilimi. Idan mun yi haka, za mu rage su ga waɗansu abubuwa da suke faruwa. Ka ga ƴa mace ta taso shekara goma sha biyu, wani ya yi mata ciki, daga nan shi kenan ba makaranta kuma. Amma idan tana cikin makaranta ne zai zama da sauki. So shawara na ga iyaye maza, mu yi kokari muna aika da ƴaƴanmu a makaranta domin su zama da amfani a cikin al'umma.
Alƙaluma sun nuna akalla ƴaƴan makiyaya miliyan 3 ne a halin yanzu ba sa karatu musamman ma na zamani. Wannan masana suna cewa yana daga cikin matsaloli da ke addabar tsaro a sassan ƙasar daban-daban. Domin haka makiyaya suke kira da a baiwa ƴaƴan su ilimi wanda suke gani hakan zai taimaka wajen sauƙaƙa tashi-tashin hankula tsakanin manoma da makiyaya. Da yawa daga cikin su da suka zanta da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona sun koka kan makomar ilimin ƴaƴan nasu.
Sunana Basir Ibrahim yanzu in ka je ta gefen kauyukan nan gabaki dan zaka je ka samu yara wani gida kamar sun fi 10 ma amma duk da zaka samu ba yaro ko da wanda a ka gaisu go nursery ko primary school wanda za a je su yaro ya je karatu ma duk yanzu babu.
Ni suna wakili Shede daga Bantaje. Gwamnati ta duba mu da idon rahama ta ba mu ilimi don Allah muna son gwamnati gwamnatin Taraba da federal government su duba su ba makiyaya ilimi a ilimantar da mutane za a samu zaman lafiya. Wannan duk abubuwan da ke faruwa ma rashin ilimi ne, inda da ilimi wani ya san rai da zai dauki abu da jiya illatar da wani ko kuma wani zai tare tun kafin wani ma ya zo ya illatar da shi, yanzu babu ilimi.
Ina Alhaji Mahmuda daga Taku. Gwamnati ya duba ya taimaka mana ga filatani duk inda yake yanzu yana cikin damuwa. Yawa ilimi ya duba ya yi mana makarantu inda za mu zauna duk inda filatani sun zauna yanzu suna zaune guri da shekaru da shekaru. A zo a gina masa makaranta a sa mana malamai a dinga ana biyan su. Insha Allah nan gaba za a samu wato mafita insha Allah.
Assalamu alaikum. Sunana Ubi Haruna, Chairman Benue State nan yake Allah.
Ina so ƴaƴan mun nan su makaranta, a gina mana makarantu, a gyara mana makarantu, mu ma mu yi kokari. Muna so makarantan ba wai ba masu ba, amma ba mu samu wanda suka dafa mun ba.
Ga Professor Abbas Bashir na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola.
Idan aka samar ma ƴaƴan nan ilimi ba karamin abu za a ce ma ba. Na ɗaya su kansu tunanin su zai canza, za su sami basira, za su yi aiki da hikima, za su yi tunani mai kyau. Sannan kuma za su inganta irin dabbobin da ma suke kiwo, ba ma yanayin kiwon ba, wani irin dabbobi ne na za su yi kiwo. Wurin zamansu za su inganta, saboda haka kaga wannan zai tsira da su daga abubuwa da yawa. Rashin lafiya da ya danganci wannan yawo da suka yi suke yi, su dauki cututtuka iri daban-daban a dazuzzuka, saran macizai da wasu dabbobi da suke musu illa a daji, kai ƙarshen ta ma har ma wannan abin da ya taso yanzu fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma din nan da za a sami sauki.
Jindar makiyaya masu ƙaura a Najeriya ya ta sama miliyan 9.4. Suna da ƴaƴa waɗanda ke cikin shekarun shiga makaranta wadda jimlar su ya ta sama miliyan 3.1. Waɗannan al'ummai suna da ƙarancin ƴaƴa a makarantun zamani. Batu da jama'a da dama ke ganin lokaci yayi da ya kamata a sake lale don tabbatar da janyo waɗannan al'ummai don su cimma moriyar ilimi na zamani. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Wani rukuni na al'umma wadda makomarta kamar ta makiyaya tana da tasiri kan zaman lafiya da cigaban tattalin arzikin Najeriya ita ce ta almajirai. Akwai zargin galibin mayakan sa kai a ƙungiyoyi da suke tada ƙayar baya irin su Boko Haram daga jerin mutane da suke almajiranci suka fito. Suka tashi babu karatun addinin balle kuma na zamani, babu sana'a, babu abun dogaro. Ganin yadda wannan lamari na almajiranci yake ƙara ta'azzara, wata ƙungiyar matasa da ake kira Hikima ta kira ga hukumomi da sauran al'umma, musamman iyaye, su guji mika ƴaƴansu ga hannun mutane da za su kwashe su su kai su ga birane da sunan neman ilimi. Sakataren ƙungiyar Malam Abdullahi Musa ya yi ƙarin bayanin kan aikace-aikacen ƙungiyar kan wannan batu a tattaunawa da wakiliyar sashin Hausa Maryam Atu Muhammad.
To wannan ƙungiyar manufofinta shine, na ɗaya mu ga ta yadda za a yi a gyara lamarin da ya shafi na almajirai, musamman ma yara ƙanana da ake shigowa da su daga wasu wurare nesa a zo da su birane da sunan karatun allo. Na biyu dukkan abin da ya shafi kiwon lafiya nasu, sannan kuma abin da ya shafi kamar cigabansu ta wajen misali idan yaro yana makarantar allo, to ya kamata a ce ko da yake saukewa kila yana da wata sana'a ta hannu, yalla dinkin hula ne, dinkin tela ne, da iri-irin wa'annan. Abin da ya sa muka kafa wannan kungiyar, mun ga irin halin da yara kankana da suke ciki da sunan zuwa birane karatu. To shi yasa muka kafa wannan kungiya. To alhamdulillah tunda muka kafa kungiya, kungiya headquarters ta a Katsina take. Amma tana da resa. To abinda yasa muka kafa wannan kungiya kamar yadda nake cewa yara kankana da waɗanda ya kamata a ce suna gindin uwayensu zaune ana kula da su, suke gansu a angwani suna bara. Wani da kin gane shi a bamban tausayi zaki ga wannan bai ma wuce shekara hudu ba, gashi cikin zumma ina bara. In kika je inda suke kwana gwanin ban tausayi, sai kika ga kika san ƴaƴan kaji ke taruwa su rungume juna musamman cikin dari ko lokacin damina, haka zaki iske su. Irin wannan idan cuta abin tabula ne sai kika kusan kowa.
To ban katse ma hanzari ba, da shike almajirinci din ba mazaɗe bane, yara matasa mazaɗe ake turo su akan cewa harkan almajirinci koyon karatu daga nan su ta yi su almajirinci abinda za su samu su ci. To akwai kuma ƴaƴa mata matasa su ma suna harkan ga na almajirinci, me ya kungiyarka take yi domin ta ga cewa waɗannan ɗan mata din an sa su makaranta ko kuma an kai su wani fannin dai da suke koyon irin
aikin hannu? To abin da kenan Hajiya, ba kasafai kike samun mata suna bara irin na yara ƙananan nan ba. Mafi yawanci mata su talla ake sa su, ba akan ba da ƴaƴa mata ƙanana a tafi da su wasu gari wa gari domin almajirinci ba, sai dai domin ƴan aikatau ya kasance suna cikin gidaje ana yi musu wulakanci da sauransu. Mu abin da muka yi da muka kafa kungiya, sai da muka bi muka yi lissafa yawan makarantun allo, ba na asali ba domin dama a ƙasashen mu muna da makarantu cikin unguwanni na allo. Ni ma na yi karatu makarantan to masha Allah. To amma waɗanda ke da matsala su ne masu kwaso ƴaƴan mutane wagari wagari da sunan makaranta. Sai da muka dan yi kamar muka zo da alƙaluman yawan makarantun da ke nan, muka samu kusan makaranta 200 da wani abu. Kuma mafi yawancin su yara ne ƙananan daga shekara 4 zuwa 12-13 haka.
To ita kungiyar ta ku tana dan tabowa da gwamnati kuwa don ta ji ra'ayinta ko kuma irin tallafin da za ta iya taimakawa ita ma ta shiga cikin kungiyar ta ku domin ku tallafa ma irin waɗannan almajiran?
Eh, to abinda muka yi na farko kafin ma mu je ga gwamnati shine bayan mun yi alƙaluman yawan malaman ga makarantun nan, sai muka dan suma zama da ainihin su masu zuwa da yaran nan ƙanana. Muka nuna musu illolin abubuwan da ke nan tattare. Na ɗaya dai in kika musu tambayoyi game da abin da suke karantawa, sai kika ga ba su iya karatun ba. Yaro zai tashi tun da safe ya je bara, ya je ya samu abin da zai ci, wani ya samu wani ba zai samu ba. So da yawa sai kika ga yaro, in fact yaran ma sun mai gurbin karnuka. Yau in kika ci kashi kika yar, yaro zai ɗauka. Babu ruwan shi bai sani ba daga mai ciwon tarin fuka da sauransu, kila ma wani ya sha giya ya tsotsa ya yar yaro ya dauka, ga sunan dai kala kala. To abin da muka shine muka nuna malaman gaskiya ba su yi na'am da wannan ba, saboda gani suke kamar su sana'a ce gare su. To da muka yi haka nan sai muka ce to abin da zamu yi cikin makarantun nan waɗanda sun ka yadda za mu je da alƙal mu je da wannan bayani mu je majalisar dokoki ta jiha a je a zauna da su a nuna musu to waɗannan suna buƙatar agaji. Gwamnati za ta iya shigowa, misali idan aka ce kowace makaranta a ba da kila ɗan keken ɗinki da wani wanda zai koya musu, ko kuma a je waɗanda suka ɗan girma a je ƙungiyar kanikawa ta jiha a ce to wanda duk cikin yaran nan wanda ba a karatu irin Alhamis da Juma'a su dan je su koyi waɗannan ayyukan. Muka yi da waɗannan, sannan wasu kasuwannin muka je. Abinda muka yi makin ƴan manyan masu zuwa suna bara, sai mu ce to kai mai shago kaza don Allah ga wannan, sai da muka yi mitin da committee ta kasuwa muka ce ga waɗannan ka ɗauke su a matsayin su ne idan za a tashi daga kasuwa su share wannan harabar taka. Allah so ƙarshen sati ka samu abin da ka ba su, yafi su ringa bara irin waɗannan ba, duk dai ba abin da ake so ba ne. To amma ba mu kai tunkara gwamnati to gaskiya ba mu kai nan ba tukuna, amma muna da niyya nan gaba za mu zo mu zauna da waɗanda abin ya shafa. Amma irin masu hali masu hannu da shuni mukan dan shiga mu dan samu haci, wasu sutura, wasu sabullai, mu bi makarantun nan mu rarraba musu.
To me yasa ita kungiyar taku ba za ta iya cewa yadda tunda zaman da irin makarantu na gwamnati wato su primary school din nan cewa ai ma tattauna da su wayannan malamai idan sahiya tayi sun kai wanka sun kai me su almajiran su kai irin makarantar nan ta boko in suka taso 12 zuwa karfe 1 sai su zo su yi zaman su dan wajen gidan malam a zo da a cigaba da karatun almajiran
ai haja wayannan malaman ba za su yadda ba saboda dama su kamar suna kiyaye da ma boko ne sukan dauko yaran ne suna amfani da su domin me amfani da su duk da karatun da ake dauko shi saboda shi galibin su ba su ba yin suke ba yara ne zaki ga lokacin da aikina gani lokacin da kowane yaro ke makaranta da safi a lokacin zaki gamsu rariya rariya suna yawon bara to abun bakin ciki shine akwai randa muka je CMD da yake kungiyar nace miki tana da rassa ko a katsina muka je muka iske shi shugaban asibiti ta Fara Medical Center ta wannan lokacin yake cewa eh lalle game da almajiran nan lalle akwai lokutan da ake kawo yaro yarsu gagawa babu mai ita ba san inda ya fito ba ɗan sandan ma ko inda ke cewa akwai stations din suka ga mun eh an sha a kawo yaro karami sabili da yunwa yayi sata amma kuma shi bai isa a tsare shi cikin sel ba kin ga irin waɗannan iyaye so da yawa mun shaji a radio ana cewa wa yaro kaza ya bace
to wani irin gargadi zakai wa uwaye waɗannan yara da ka turo ɗan iya da yara da basu kai shekarun komai zane zuwa makaranta ba
to shi dai da ga Allah ya ba mutum ya bashi tsaro ne kuma a tsaron akwai haƙoƙa da yawa ci da ciyarwa sutura addini da sanin ya kamata duk yana kan iyaye ba daidai bane mutum ya haifi da ya bar shi wai a titi zai darusan rayuwa kai ga ga wasu nan ai ana bin su da kwanon waina da yawa ke kai ka yadda ka haifi da ka bar shi a titi za a ciyar da shi tarbiyyar shi baka san irin tarbiyyar da yake da ita ba da yawan su ina tabbatar miki haja daga yawan su daga cikin su ake samun bata gari ana samun barayi ana samun yan bangan siyasa hatta ire-iren su Boko Haram to ina tabbatar miki lokacin zabe na siyasa sosai ake amfani da su zan iya tuna wani abin da ya faru a cikin garin Katsina lokacin da Umar marigayi Allah ya gafarta mishi zai takara hajiya yara ne daruruwan su suka hawo hanya da sandunan su da petur petur galan galan hajiya in kika yi rashin sa'a da kin fakin mota ki bakin titi da sun zo ba abin da kawai za su yi sai dai su kona ta sai ki ga manya ana gudu ana shigewa gidaje yara sun ci gari gwamnati wallahi sai ta bata ma iyaye rai akan wannan don in ni zan bada shawara zan ce duk yaran da aka gani a kama su a kama iyayen su a hukunta su kuma eh na daidai gwamnati a ce ta gina musu makarantu ai ko makarantan boko da ake ginawa iyaye kan kai iyayen su ne kowanne da ya zo aka kawo za a dauki bayanan shi shi wannan ya kwaso yaran mutane daga wani gari ko daga wata kasa ma nan gwamnati idan ta ce ta gina ma irin su makaranta wani irin makaranta ne za a gina musu wani bayane ne za a dauka game da su abin da kamata gwamnati ta yi na farko shine ta ma hana dauko iyayen daga kauyuka daga wasu garuruwa ana shigowa da su na daya idan aka yi haka a can inda suke din sai a bi su a tabbatar da garuruwan su suna da makarantu
akwai makarantun dan duk an baza makarantu ko ina a kauyuka ma
ai in barin ga miki shekara ta 2015 mun yi wani dan bincike a wata jiha nan cikin arewa sai muka gano 10 daga cikin yara kanana da ke bara a wasu angwanni biyu da muka yi binciken kusan 7 daga wata local gamman guda ce suke fitowa da muka yi bincike a local gamman din sai kasance kashi fiye da 70 daga wata mazaba suke fitowa kuma a lokacin da muka yi binciken ciyaman na karamar hukumar mazaba ce memba din su na jiha na majalisar dokoki dan mazaban ne sai ni nazo musu da alƙaluman nace musu to ku kai ciyaman daga mazabakka gashi yau in da karatun islama za a ci to wani malami kaza yana da ilimi akan kaza yana gari kaza a bishi yau babu ƙauyen da ba a da wayanda suke da ilimi na komai to saboda me za a bari yara ana kwaso su ana zuwa da su da sunan almajirci
masu aro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da Cibahiro Dido ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan da aka tashi sallama da ku sai mako
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.